وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا يمتشين لانر ثلاثة يو بيو قوات الرمضان بينكو أوكو كي أوكو قوات الرمضان أهدني ما الحمد لله هدوك واتر رمضان تفسير مكومشين نبيو من سابا مفارا لك فرق رمضان وانا شكرا الله بين فابا يو هدوك واتر رمضان أولا مجلس سينام نبيو كينان أولا واتا inda muke cikin tafsirin suratul hud a karshen ta inda muke fatan zamu gama ta domin mu samu shiga cikin tafsirin suratul yusuf saboda suratul yusuf sura ce wacce take dauke da maudu'i guda daya wanda yake a dunkule shi yasa muke fatan mu bada shi a wannan shekarar a dunkulan sa ba tare da mun datsa shi ba don haka wajen tafsirin ayoyin da suka rage na suratul hud za ku ga cewa bisa ba bisa bin nan ga al'ada mukan wato fadada bayani akan kowace aya to amma wannan karan dole ne mu yi ta a dunkule a gurguje mun tsaya inda Allah madaukakin sarki yake cewa fa ammal ladina shaqu fa fin nar lahum fiha zafirun wa shahiq bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربكم إن ربك فعال لما يريد
نعم
وعما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود
Allah madaukakin sarki yana mana maganar ranar gobe kiyama wacce ita ce ranar da Allah madaukakin sarki zai tara kowa da kowa a ciki dukkan halittu na farko da na ƙarshe na sama da na ƙasa na ruwa da na tudu manya da ƙanana maza da mata mutun da aljan da dabba duk Allah madaukakin sarki zai tara su a doran ƙasa guda daya a tudu guda daya domin musu hisabi a wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya nuna cewa duk halittun nan nasa musabban mutane da aljanu wadanda sune ake yi wa sakamako za su dare gida biyu ne faminhum shaqiyyun wa sa'id fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id daga wanda yake tababbe matsiyaci dan wuta sai kuma wanda yake ribatacce wanda ya samu rabauta ranar gobe kiyama wanda zai samu shiga gidan aljanna Allah ya samu na daga cikin su Allah ya ce fa ammal ladina shaqufa fin nar lahum fiha zafirun wa shahiq amma wadanda suke tababbu ne sun tabe fa fin nar suna cikin wuta lahum fiha zafirun suna da wani kara a cikin ta wa shahiq da shashika khalidina fiha suna masu dawama a cikin ta ma damatis samawati wal ard matukar samai da ƙasa sun dawama illa ma sha rabbuk sai abinda ubangijinka yaso inna rabbaka fa'alun lima yurid lalle ubangijinka mai yawan aikata abinda ya nufa ne wa amma alladhina su'idu amma kuma wadanda suka rabauta fa fil jannati to suna cikin aljanna khalidina fiha suna masu dawama a cikin ta ma damatis samawati wal ardu matakar samai da ƙasa sun dawama illa ma sha rabbuk face abinda ubangijinka yaso ata'an ghayra majzuz wannan kyauta ce daga Allah wacce ba mai yankewa ba Allah madaukakin sarki yake fadar irin rabo da zai samu yan wuta sune wadanda Allah ce fa ammal ladina shaqu fa fin nari wadanda suka wato tabe suka saya wa kansu tsiya tun anan duniya fa fin nari to suna cikin wuta lahum fiha zafirun suna da zafir zafir wasu malamai suka ce shine wato farkon kuka irin na jaki shahid kuma karshen kukansa to yadda yake fara kuka da kuma yadda yake karasa kukansa haka suke yin kuka ma'ana kukan da suke yi a ciki da kara irin kuka ne na jaki wato saboda wahala suka ce zafirun yana nufin wato kara da yake fita daga kirji shahiqun kuma kara ne wanda yake mai tsanani wanda murya ta kan fita sosai wannan ma wata fassara ce da malamai suka yi wa kalmomin guda biyu wasu suka ce zafirun ana nufin irtifa wato sukan yiwo sama shahiqun din kuma yadda za a buga su su koma kasa kullama aradu an yukhriju minha u'idu fiha duk sanda suka so fitowa sai mala'iku su sanya gudumomin su rika mayar da su da karfi cikin wutar wannan yana nuna irin bala'i da azaba da bacin rai da bakin ciki da ƴan wuta suke tattare da su a cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu Allah ce khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan wuta zama na dindindin ma damatis samawati wal ard matukar sammai da kasa suna nan matukar sun dawwama Abu Ja'far al-Tabari wanda shine Sheikhul Mufassirina ya fassara wannan wato jumla ta karshe ma damatis samawati wal ard yace wannan salo ne na Larabawa idan suna nufin su sifanta abu da cewa mai dawwama ne har abada dindindin ba mai yankewa bane suka ce ma damatis samawati wal ard abu kaza zai ci gaba da faruwa ma damatis samawati wal ard ba suna nufin akwai ranar karewar ba a'a kamar yadda Bahaushe yake cewa ba zan yi maka abu kaza ba sai rada jaki ya kaho kaga ai babu ranar da zai yi maka kenan to haka nan Balarabe in yace ma damatis samawati wal ard kamar yace maka sai jaki yayi kaho saboda haka sai dai ka fitar da tsammani ka fitar da rai saboda haka wannan jumla ba tana nufin cewa akwai lokacin da ƴan wuta za su fita ba wato kafirai za su fita daga cikin wuta ba kamar yanda wasu suka yi mummunar fahimtar ayar akwai waɗanda suka yi wa ayar mummunar fahimta suka ce wuta ba za ta dawwama har abada ba za ta zauna ne iya wato adadin shekarun da sammai da ƙasa suka yi bayan ta gama waɗannan shekaru shikenan za ta zama babu ita da zama babu wuta kuma gaba ɗaya wasu sun tafi akan wannan ma'ana suka kuma ƙarfafa wato ra'ayinsu da ƙarshe da togaciya da Allah ya ce illa ma sha'a rabbuk face abinda ubangijinka ya so suka ce wannan togaciya tana nufin cewa akwai lokacin da ubangiji zai so ya ga ya batar da wuta duka babu ita don haka dan wuta koda ya shiga wuta to akwai lokacin da kuma gaba ɗaya wutar da ƴan wutar gaba ɗaya ubangiji zai shafe su haka suka hangi wannan ma'ana da karkashin wannan ayar wannan kuma ma'anar kuskure ce haka nan suka ƙara fadar cewa wato fadar Allah da yake cewa labisina fiha ahqaba ɗan wuta masu zama ne a cikinta zamaninnuka suka ce tun da Allah ya ce zamaninnuka kuma ai masu ƙarewa ne don haka akwai ranar da zai zama babu wuta gaba ɗaya to amma jumhurin ahli sunna ba su tafi akan wannan fahimta ba sun mayar da martani ga waccan mummunar fahimtar suka ce ma damatis samawati wal ard din da Allah ya faɗa ana magana ne akan cewa ba za su fita ba har abada wannan kuma uslubi ne na Larabawa sukan yi amfani da wannan saboda haka Allah ya yi wa Larabawa magana da irin uslubin da suke magana da shi da yaran da suke fahimta yace ma damatis samawati wal ard wasu kuma suka ce kuma tana iya yiwa ma'anar ma damatis samawati wal ard ba ana nufin wannan sammai da ƙasa da muka sani ba ba wannan ƙasar da muke takawa ba ba kuma wannan samar da muke kallo ba idan mun daga kanmu a'a ana nufin sama ta lahira da ƙasa ta lahira wannan ake nufi domin sama ta lahira da ƙasa ta lahira ba za su yanke ba duk abin da yake saman ka to sama'u ne a harshen larabci duk abin da yake sama da kai to a larabci ana kiran shi sama'u shi yasa ake kiran girgije sama wa anzala minas sama'i ma'a ay minas sahabi ma'a dan saboda sama da kai yake sai ake kira shi as-sama to fa kullu ma 'alaka fa huwa sama duk abin da yake sama da kai ana ce masa sama amma a wannan ayar ba ana nufin sama ta nan duniya ba ko ƙasa ta nan duniya ana nufin saman lahira da ƙasan lahira domin Allah yana cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat ranar da Allah zai canza ƙasa da wata ƙasar ya canza sammai da wata da wasu samman ashe kenan akwai wata ƙasa daban akwai wata sama daban a lahira yan aljanna suna da saman su duk abin da ya rufe su aljanna shine saman su suna da ƙasar su abinda suke takawa shine ƙasar su shine al'ardu din su wa awrafana al'arda natabawwa'u min aljannati haythu nasha wa awrafana al'arda sai kuma yace natabawwa'u min aljannati haythu nasha ya gadar da mu ƙasa muna zaunawa inda muka ga dama a cikin aljanna kaga ashe ƙasar aljanna Allah yake nufi to wannan ita ma ma'ana ce da malamai suka faɗa dangane da fassara ma damatis samawati wal ard illa ma sha Allah shi yasa al-Hasan al-Basri aka ruwaito yana cewa ma damatis samawati wal ard yana cewa sama'un ghayru hadhihi as-sama' wa ardun ghayru hadhihi fama damat tilka as-sama'u wa tilka al-ard ana nufin sama ba wannan saman ba ana nufin ƙasa ba kuma wannan ƙasar ba don haka suna nan a ciki matukar saman nan tana nan matukar kuma wannan ƙasar ita ma tana nan wannan ita ce ma'ana wanda al-Hasan al-Basri Allah ya ƙara masa yarda ya ba mu wannan aya din Ibn Taymiyyah yana da magana akan fassarar wannan aya domin ai masa tambaya game da wannan aya da kuma ayar da take cewa yawma natwi as-sama' ka tayyi sijilli lil-kutub an tambaye shi aka ce to gashi Allah yana cewa fa ammal ladina su'idu fa fil jannati fa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard sannan kuma gashi can Allah yana cewa yawma natwi as-sama' ka tayyi sijilli lil-kutub ranar da zamu nannade sama kamar yanda takaddu suke nannade rubutun da ke ciki in kai rubutu ka nannade shi kenan ka rufe wannan takadda ka rufe wannan rubutu kenan to haka zamu nannade ƙasa saboda zamu nannade sama to kuma gashi an ce an aljanna za su zauna a cikin ta matukar saman nan tana nan Allah kuma ya ce zai nade sama ashe kenan akwai ranar da dan aljanna zai fito ita ce tambayar da aka yi wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yaya za a yi a hada waɗannan ayoyi guda biyu waɗanda a zahirinsu kamar ba sa tafiya a bigire guda ɗaya sai ya ansa da cewa wasu daga cikin malamai suna cewa ma damatis samawati wal ard ana nufin sama'ul jannati saman aljanna wa ardul jannati da kasar aljanna saboda yazo cikin hadisin bukhari da muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sa'altumullaha aljanna fas'aluhu alfirdaus fa innahu a'la aljannati wa awsatul janna wa saqafuhu arshur rahman idan za ku roki Allah aljanna to ku roke shi da babban masaki kada ka ce Allah bani aljanna kawai kai shiru ce Allah ya ba mu aljanna firdaus domin firdausu ita ce ƙololuwar aljanna ita ce mafi tsadar aljanna shine ma'anar wa awsatu ita ce mafi tsada a aljanna wa saqafuhu arshur rahman al'arshin ubangiji shine rufinta saboda kaga ashi tana da rufi don haka tana da sama haka nan yace wasu malamai sun fassara fadar Allah da yake cewa laqad katabna fi zaburi min ba'da dhikri أن الأرض يرثها عبادي الصالحون حقيقة من ربوتا أتكين زبورة باين أبن نبوك ربوتا أتكين لوه المحفوظ شوى ونن كسا هو كسا بايناني نقول إذا سجاجتا وسمع لما يسوك هي أرض الجنة كسر الجنة أشيكا الجنة أكوي كسا دوهاك بابو ساباني سكان ندي سمن دمك سني دوكما ونزور وچن سما wacce ita ce saqful janna babu sa tsakanin wannan yace domin duk abin da yake sama da kai sunan shi sama'u a lugar larabci kamar yadda ake kiran girgije sama'u kamar yadda ake kiran rufi sama'u don haka sama koda kuwa an nade ta ta zama kalmuhli kamar narkakken wato kamar narkakken mai kamar narkakkiyar dalma ta zama ta fita daga hayyacinta da aka sani ta fita daga kamanninta da ake hangota da shi wannan ba shi yake nuna gaba ɗaya zanzan babu ita ba domin canza ta za a yi zuwa ga wata saman daban shine fadar Allah yawma tubaddalul ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar saboda haka sama za ta ci gaba da zama a dawwame haka nan ƙasa za ta ci gaba da zama a dawwame ɗan wuta dama suna nan ba za su fita ba Allah ya ce wa mahum bi kharijina minan nar ba za su taba fita daga wuta ba haka nan ƴan aljanna su ma ba za su fita daga aljanna ba sun shige ta kenan inna hadha la rizquna ma lahu min nafat Allah ya ce arzikinmu da muka bawa ƴan aljanna baya karewa saboda kaga in har za a fita arzikin ya kare kenan saboda ka ba masu fita bane suna nan cikin ta har abada don haka Allah ya ce illa ma sha'a rabbuk sai abinda ubangijinka ya so ita ma wannan togaciya ta sa malamai da dama sun yi maganganu iri-iri wajen fassarar ta me yasa Allah ya ce illa ma sha'a rabbuka wasu suka ce ana nufin waɗanda suke muminai ma'ana suna da imani a zuciyarsu koda kuwa sun shiga wuta akwai ranar da Allah madaukakin sarki zai fito da su ya kai su aljanna saboda wannan imanin da yake zuciyarsu domin wannan ya tabbata a cikin hadisai da dama na manzo sallallahu alaihi wasallama cewa Allah madaukakin sarki zai fitar da waɗanda suke masu sabo cikin wannan al'umma waɗanda Allah ya hukunta musu shiga wuta a dalilin sabansu lokacin fitowar su in yayi za su fito imma da ceton ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko da ceton annabawa ko da ceton salihai ko da ceton mala'iku ko da ceton sa shi kansa rabbul izzati saboda haka ya tabbata a gurin ahlus sunna cewa ƴan wuta waɗanda suke muminai ahlul kaba'iri ba za su dawoma a cikin wuta ba akwai lokacin da za su fita ubangiji zai fitar da wanda ma bai taba aikin alkhairi ba tunda yake amma ya taba cewa la ilaha illallah wannan la ilaha illallah din da ya faɗa yana mai gaskatawa da ita ita ce za ta cece shi a wannan rana koda kuwa ya shiga wuta zai fito daga wannan saboda haka wasu malamai suka ce illa ma sha Allah wannan togaciya ce ta muminai don haka koda kafirai sun ci gaba da zama a cikin wannan wuta ba zai kore wato ba zai kore wannan togaciya illa ma sha Allah ba illa ma sha Allah wannan ta shafi muminai ne wasu kuma suka ce illa ma sha Allah ana nufin siwa ma sha Allah za su dawwama a cikinta suna cikin wuta kuma za su dawwama a cikinta sai dai abinda ya gabata na lokacin da suka zauna a kabari ko lokacin da aka fito da su daga kabari domin yi musu hisabi kaga a wannan dan lokacin ba su tsunduma cikin wutar ba wannan shine illa ma sha Allah din wato togaciya ce ta lokacin kafin su shiga wuta wasu haka suka fassara abin wasu kuma suka ce illa ma sha Allah wannan ma uslubi ne na larabawa sukan ce illa ma sha Allah ba kuma suna nufin abin zai yanke ba suna nufin na ci wato na kudiri niyyar zan yi abu kaza illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya so wannan illa ma sha Allah togaciya ce da daman ake fadarta yayin da ka fadi magana ko da kuwa ka kudiri cewa sai kai abin ba za ka fasa ba don haka khalidina fiha ma damatis samawati wal ard tana nan illa ma sha Allah kuma wannan togaciya ce wacce ba za ta kawar da waccan jumla ba sannan Allah madaukakin sarki yace inna rabbaka fa'alun lima yurid ubangijinka mai aikata mai yawan aikata abin da ya so ne wannan jumla ta ƙarshe ita take nuna maka cewa dawwamar kafirai a cikin wuta wani abu ne da ya faru da mashi'ar ubangiji haka ya so haka ya ga dama inda ya ga dama sai ya fitar da su domin zaman su a wuta din ba amfanar da shi yake ba shi zaman su a wuta din ba amfanar da muminan da suke aljanna yake ba zaman su a wuta din ba zai amfane su su ba don haka ubangiji inda ya ga dama yana iya fitar da su to amma saboda shi mai aikata abin da ya ga dama ne la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun ba a cewa Allah me yasa kai kaza sai dai mu a tambaye mu me yasa mu kai kaza don haka shi ubangiji haka ya so su dawwama a cikin wuta din saboda kafircin su, saboda zaluncin su. Wannan irada fa'alun lima yurid, wannan irada ita ce ake kira al-irada al-kauniyya al-qadariyya, ba al-irada al-shar'iyya ba, al-irada al-kauniyya al-qadariyya. Ubangiji ya riga ya hukunta cewa su masu shiga wuta ne su tabbata a cikin ta har abada. Ubangiji ya riga ya nufi hakan, ba nufi na shari'a ba. Nufi na shari'a shine ka zama mutumin kirki, ka bi Allah, ka bi manzon sallallahu alaihi wasallama, ka zama mai aiki na kwarai domin ka samu shiga aljanna. Wannan ita ce irada shar'iyya. Irada kauniya kuma mutum ya ci gaba da abin da ya ga dama, ya kiyin abin da Allah yake so. Ubangiji kuma ya hora shi, ya hukunta shi akan wannan abin da ya zaba wa kansa. Wannan ita ce ake kira irada kauniya qadariyya. To wannan fa'alu lima yurid, wannan irada ce kauniya qadariyya. Sannan Allah ya ce wa ammal ladina su'idu, amma waɗanda suka rabauta. Kun ga a can Allah ya ce fa ammal ladina shaqu, shaqu bil bina'i lil maf'ul, waɗanda suka tsiyace sai aka jingina musu tsiyacewar, su suka yi wa kansu, ma'ana su suka jawo wa kansu. Tsuntsun da ya jawo kansa ruwa, shi ruwa yakan doka. Amma anan sai aka ce su'idu, waɗanda aka rabautar da su, ba a ce suka rabautar da kansu ba, waɗanda aka yi musu, aka so su da arziki. Don a nuna maka cewa duk yadda za ka tsinci kanka a hali na da'a na bin Allah, wannan gamdakatar ne na Ubangiji. Gamdakatar ne na Ubangiji, ya zaba maka ka zama haka, don haka sai ka gode masa. Inda Ubangiji bai ga dama ba, za ka shiryu ba. Da yawa suna nan ba su shiryu din ba, duk da cewa ga hujjoji nan ƙarara suna gani, ga wa'azi nan kullun suna ji, amma wannan bai sa sun zama masu da'a ba, masu biyayya. Sai kai ya zabe ka, ya sa ka mai ji ne, ka ji abin da ake faɗa, mai aiwatar da abin da ka ji ne na wa'azi. Kaga wannan zaɓi ne na Ubangiji, shi yasa har kullum muke roƙonsa da ya shiryar da mu, ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu tafarkin ka madaidaici, domin in ba da shiryarsa ba, ba za mu shirya ba. Muke neman isti'ana a wajensa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bauta, kuma kai kadai muke neman taimakonka akai, ba dan taimakawarsa ba. Wannan ibadar ba za ta yiwu ba. Don haka in ka ganka cikin masu ibada, cikin masu da'a, cikin masu biyar Allah, to ka sani cewa gamdakatar ne na Ubangiji ya maka, sai ka ci gaba da gode masa, kana kuma roƙon Allah tabati akan wannan. Shi yasa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam har kullu yake addu'a, Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika, ya mai jujjuya zukata, ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Don haka koda kana bisa shiriya, kada wannan ta sa ka riƙa jin cewa kai kana yi wa Allah wani abu. Don haka dole ma Allah ya maka a'a, shi ya zabe ka, ya baka wannan shiriya din. Shi yasa anan ba a jingina musu shiriyar kan, wato su kansu ba, sai aka ce su'idu, waɗanda aka rabautar da su. Allah ya ce fa fil jannati, waɗannan suna cikin aljanna, khalidina fiha, suna masu zama a cikin ta dindindin, ma damati samawati wal ardu, matuƙar dai sammai da ƙasa sun dawwama, illa ma sha rabbuk, face abinda ubangijinka ya so. Ma'anar togaciya anan, illa ma sha rabbuka, shine dan a nuna cewa dawwamar su a cikin aljanna, cikin wannan ni'ima, suna fantamawa, suna shakatawa, ba wani abu bane da ya zama wajibi Ubangiji ya yi musu haka. Su zaura a cikin ni'ima, babu ranar fita, babu ranar da za a kwace wannan ni'ima din Ubangiji ya basu a cikin wannan arziki din. Kada su zuci cewa wajibi ne Allah ya musu haka, ai sun yi kaza, sun yi kaza, sanda suna da rai, sanda suna duniya. A'a, wannan baiwa ce daga Ubangiji, kyauta ce daga Ubangiji. Shi ya wajabta wa kansa haka, shi ya ga dama ya haka, shi ya sa aka jingina abin zuwa ga mashi'ar Allah. Illa ma sha'a rabbuk, sai abinda Ubangijinka ya so, don a fahimci cewa wannan minna ce gare shi. Shi ya sa a aljanna, ‘yan aljanna, kamar yadda ya zo hadisi, a hadisi yulhamuna tasbih wattahmid kama yulhamuna nafas, ana kinsa musu tasbihi da godewa Allah, kamar yadda ake kinsa musu numfashi. Yadda ka san a nan duniya kana numfashi, ko ka so ko baka so ba, wannan numfashin ya zama maka ta'ada, dole ka yi shi. Kuma wannan numfashin baka jin cewa wahalar da kanka ke, dan ka shaƙi iska ka fitar, to haka dan aljanna zai rika tasbihi zai rika tahmidi ba dan ya zama taklifi bane aljanna babu taklifi ba a dora mutum wata ibada sabuwa a sai dan wannan tasbihi din da tahmidi din wato suna jin shi kamar yadda kake jin shakar iska a yanzu ka shaka ka fitar haka suke jin sa Allah madaukakin sarki yace ata'an ghaira majzuz dan a ƙara tabbatar musu da zuciya a ƙara nutsan musu da hankali kada wani ya ji illa ma sha Allah ya tsammaci cewa ɗan aljanna akwai ranar da za su fita sai Allah yace ata'an ghaira majzuz kyauta ce wacce ba mai yankewa ba kada waccan illa ma sha Allah din ta sa hantar wani ta kada ya tabbata a cikin sahihai ne النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن شوى يؤتى بالموت في سورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت النبي صلى الله عليه وسلم يجي لا نرجو بك يا ما زا أذود متوى إتكنت متور أما akamanni na kosasshen rago kosasshen rago haka za a danne wannan mutuwa a yanka ta tsakanin aljanna da wuta ɗan aljanna na tsinkaye ɗan wuta na tsinkaye gashi nan an yanka mutuwa sannan sai ayi shela a sa mala'ika yayin shela yace ya ahlal jannati khuludun fala maut ya ku ɗan aljanna ku ci gaba da zama har abada babu kuma mutuwa ga mutuwan nan an yanka ta ويا اهل النار خلود فلا موت يا كو ان متا kuma ku ci gaba da zama har abada babu kuma mutuwa ya tabbata a cikin sahih bukhari afwan sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa yuqalu ya ahlal jannati inna lakum an ta'ishu fala tamutu abada wa inna lakum an tashibbu fala tahrimu abada وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ذا أي شيء لا باين أن ينك متوى سكان إن الجنة لأن متى أي شيء لا تياكو إن الجنة ينزو كنا دامر كتشيق بدا لا يوا بزاكو متفهر أبدا كنا دامر كتشيق بدا زما سمالي بزاكو توفى بحر أبدا kuna da dama ku ci gaba da zama cikin lafiya koshin lafiya da garjin lafiya ba za ku yi rashin lafiya ba har abada ku ci gaba da zama cikin ni'ima ba za ku yi yunwa ba har abada Allah sa da mu a ciki sanda ake wannan shela sannan Allah ce fala taku fi miryatin mimma ya'budu ha'ula Allah yace fala taku fi miryatin mimma ya'budu ha'ula don haka kada ka zamo ya rasulullah cikin shakka game da abinda waɗannan suke bautawa ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl ba abinda suke bautawa face kamar irin bautar da iyayensu suka yi gabanin haka wa inna lam wafuhum nasibahum ghayra manqus kuma lalle mu masu cika musu raban su ne ghayra manqus ba wanda yake tauyayye ba Ubangiji madaukakin sarki ya juyo da akalan magana zuwa ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama domin ƙara nutsar da shi da ƙara nuna masa cewa abinda waɗannan suke yi kada ya sa shi cikin shakka da dimuwa ko ya ga cewa an kyale su har zuwa yanzu ba a yi musu azaba ta tumbikewa ba duk da cewa shi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kansa bai so a yi wa al'ummarsa irin wannan azaba ta tumbikewa gaba ɗaya ba irin wacce aka yi wa al'ummomin da suka gabata amma kada ya yi shakka cikin abin da waɗannan suke bautawa cewa abubuwa ne da suke bautawa ba za su amfane su ba za su kai su ga kadarkon tsira ba ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl ba abin da suke bautawa face irin bautar da iyayensu suka yi gabanin haka face bautar da waɗanda suka gabace su suka yi wa gumaka wanda daga ƙarshe ne bata amfane su ba babu abin da ta ƙara musu illa taɓewa da hasara da sharri da halaka to su ɗin ma haka ne anan duniya za su ga kaskanci shi yasa jimajiman su aka kashe su a yakin Badar irin su Abu Lahab irin su Umayyah ibn Khalaf aka kashe su a yakin Badar suka ga wulakanci waɗanda suka kashe su din sune waɗanda suke da suna ganin su a matsayin kaskantattu waɗanda ba su isa ba sai ga su kuma sune suka kashe su da takubban su aka kwashi ga wasu aka jefa ta cikin rijiya ce to Ubangiji ya musu wannan kada kuma azaci cewa za su tsira koda kuwa sun yi mutuwa anan mutuwa ta fi sabilillahi ba tare da kisa ba ai ranar gobe kiyama tana nan saboda haka anan a wannan ranar za su tozarta Allah ya ce wa inna lam wafuhum nasibahum ghayra manqus lalle mu masu cika musu raban su ne raban su in ma dai rabo na azaba sakamakon su kasan su na azaba za mu ba su fi cikakke ba tare da mun tauye musu wani abu ba ko kuma raban su na arziki anan za su ci su ci su sha su koshi ba tare da mun hana su abinda muke ba su na arziki ba ba mu hana su abinda muke ba su na ci da sha ba za mu ci gaba da ba su amma su san cewa raban su ne suke cinyewa a nan duniya ranar gobe kiyama ba su da rabo a lahira saboda haka za mu cika musu raban su za mu cika musu ajalin su ba za mu karbi rayukan su ba sai lokacin da ajalin su yi don haka dukkan wani kafiri wanda yake cikin jin dadi yake cikin fantamawa da holewa yana watayawa yana miƙe kafa yadda yake so kada ya zaci cewa al'amarin ya tsaya iya nan ne Ubangiji ne ya alkawarin cewa zai cika masa rabansa a nan kasansa duk zai bashi ba za a tauye masa komai ba amma ranar gobe kiyama kuma a nan ne ido zai raina fata Allah ce walaqad ataina Musa
walaqad ataina Musa kitaba fakhtulifa fihi ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم رب ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير
to haka dai Allah ya ci gaba da lallashin zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa surar ta sauka a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cikin wani mawuyacin hali ga waɗanda suke taimaka masa sun bar duniya ga kuma kafirai inadin su da dagawa su kullun tana ta ƙara ƙaruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wani hali to a lokacin wannan sura ta sauka don haka Allah yake ta lallashin zuciyarsa yake nuna masa cewa ba wai shine farau ba cikin annabawa waɗanda aka ƙaryata su aka yi sabani cikin abin da suka zo da shi wasu suka yadda wasu suka ce mun ki annabawan da suka gabace su suma haka suka gamu da wannan kalubale din suka yi hakuri Allah ya bada misali da annabi Musa ya ce walaqad ataina Musa alkitaba faqtulifa fihi haƙiƙa mun bawa annabi Musa littafi shine a taura kuma sai aka saba a cikinsa wasu suka yi imani wasu kuma suka ce ba su yi imani ba suka kafirce suka ki yarda da abinda annabi Musa ya zo da shi don haka shi ma idan an samu waɗanda suka yi imani wasu ba su yi imani ba kada wannan ya sa ya damu haka sunnar Ubangiji ta gudana walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum ba dan kalmar da ta riga ta gabata daga Ubangijinka ba وما كان ربك وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ubangiji yayi alkawarin ba zai azabta su ba alhalin kana cikin su Allah yayi musu wannan alkawarin ba zai azabta su ba duk da cewa suna wato kirawo wa kansu azabar Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw atina bi adhabin alim kirawo kansu azabar suke Allah in gaskiya ne Allah kai mana ruwan dutse haka suke faɗa maimakon su ce Allah in gaskiya ne ka shirye mu shi Allah in gaskiya ne kai mana ruwan dutse wannan shi zai nuna maka kafiri ma hukunci ne baya da hankali maimakon ce kai Allah ka shirye mu in gaskiya ne ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta sai ya ce in gaskiya ne Allah kai mana ruwan dutse ko ka zo mana da wata azaba mai daɗi Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim ubangiji ba zai azabta su ba kana cikin su zamanka a cikinsu wata rahama ce shi yasa Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin don haka zamanka a cikinsu rahama ce gare su ubangiji ba zai azabta su ba alhalin kana cikinsu walaula kalimatun sabaqat min rabbika, ba dan kalmar da ta riga ta gabata daga ubangijinka ba, kalmar da ya rubuta ta ya sanya ta a abin nan a karkashin al'arshin sa, inna rahmati sabaqat ghadabi wa rahmati wasi'at kull shay, ba dan wannan kalmar ba da ubangiji yace rahmarsa ta gabaci hushin sa, rahmarsa ta rinjayi hushin sa, ta yalwaci dukkan komai, laqudiya bainahum, da an gama hukunci a tsakaninsu, ba dan wannan ba da ubangiji ya gama hukuncin da suke bukata, da abinda suke roko suke kirawa kansu da tuniya ya faru, da yanzu ya zama labari, laqudiya bainahum, da an gama hukunci tsakaninsu, wa innahum lafi shakkin minhu murib, kuma lalle su suna cikin shakka mai karfi dangane da alqur'ani, don haka ba za su yi imani ba. Allah ce wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, wannan aya akwai qira'o'i da dama akan ta, akwai qira'o'i waɗanda suke guda hudu mutawatirai, akwai kuma waɗanda suke sauran qira'o'i ne wanda ba su yi tawaturi ba. Wa inna kullal lamma, ko wa inna kullal lamma, ko wa in kullal lamma, ko wa in kullan lama, waɗannan ƙira'o'i guda hudu dukkaninsu mutawatirai ne, kuma duk wato ma'anoninsu suna tukewa ne ga ma'ana ɗaya. Wa inna kullan lama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, kuma lalle dukkaninsu tabbaci haƙiƙa wallahi sai ubangijinka ya cika musu sakamakon ayyukansu. Wannan dai ita ce ma'anar dukkanin wato ƙira'o'in gaba ɗaya. Yau za ka ga malamai sun faɗaɗa wajen bayanin ƙira'o'in da irabinsu, to amma dai ma'anar dai za ta tuƙe ne zuwa ga wannan ma'ana guda ɗaya, lalle tabbaci haƙiƙa dukkaninsu wallahi sai ubangijinka ya cika musu sakamakon ayyukansu, innahu bima ta'maluna khabir, innahu bima ya'maluna khabir, lalle shi masani ne ko mai cikakken sani ne game da abin da suke aikatawa. Ubangiji ya san duk abin da suke aikatawa, sawa'un abin da suke aikatawa babba ne ko karami ne, a boye yake ko a bayyane yake, ubangiji ya san su gaba daya. Allah ya ce fastaqim,
fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-naru wa ma lakum min dunillahi min awliya wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tun.
Allah ya ce fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir, fastaqim kama umirta, dan haka ka tsaya kamar yanda aka umarce ka, wa man taba ma'aka, da wanda ya tuba tare da kai, wa la tatghaw, kada ku ketare iyaka, innahu bima ta'maluna basir, lalle shi mai gani ne game da abin da kuke aikatawa, wa la tarkanu ila alladhina zalamu, kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci, fatamassakumun nar, sai wuta ta shafe ku, wa ma lakum min dunillahi min awliya, kuma ba ku da wasu majibinta al'amarinku ba Allah ba, thumma la tunsarun, sannan kuma ba za a taimaka muku ba. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara karkatar da akalan magana zuwa ga annabinsa sallallahu alaihi wasallama, wanda umarni ne da hani da ya shafi dukkan al'umma gaba ɗaya. Allah ya ce fastaqim kama umirta, ka tsaya kam kamar yadda aka umarce ka, ka bi abinda aka yi maka wahayinsa, kada ka saba, kamar yadda Allah ya ce falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'uhum, ka yi kira ka tsaya kam akan umarnin da aka yi maka, kada ka bi soye-soyen zuciyarsu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'an fa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Haka ubangiji yayi kiran annabinsa sallallahu alaihi wasallama cewa ya tsaya inda aka umarce shi, kada ya ƙara, kada ya wuce iyaka, kaga wannan aya tana rushe duk wata bid'a, duk wata bid'a a addini wannan aya ta yi rugurgu da ita. Idan annabi sallallahu alaihi wasallama ba a yadda ya bi wani abu ba in banda wanda aka umarce shi da shi, in attabi'u illa ma yuha ilai, ba na bin wani abu sai wanda aka yi min wahayi, Allah ya ce yi shi nake yi, to ina kuma ga wani zai zama yana da lasisin shi kuma ya kawo nashi, sai kuma a bi shi akan wannan. Da Allah ya ce fastaqim kama umirta, sai ya ce wa man taba ma'aka, kaga duk mu'mine suna ciki, duk wanda ya bi manzo sallallahu alaihi wasallama ya yadda shi mabiyin annabi ne, masoyinsa ne, to dole ne shi ma ya tsaya kam inda aka umarce shi. Sannan Allah ya ce wala tatghaw, kada ku ketare, kada ku ƙara gaba, an ce tsaya nan gajen layi an ja shata maka, kada ku ƙara gaba. Wanda duk zai ƙara gaba daidai yake da wanda zai ɗauki wani abu a addini ya cire, ya ce a cire wannan, da ƙari a addini da rage a addini duk ɗaya ne, in dai har ya halatta ka ƙara to ya halatta ka rage, ka ce kai azumin nan kwana 29 ko 30 ya yi yawa, dan me a riƙa yin 20 mana, ka rage 10 ko ka rage lokacin da ake yin azumin daga alfijir, wato daga abin nan alfijir har zuwa faɗuwar rana, ka rage lokacin, ka ce kawai in azahar ta yi kowa ya aji azuminsa, kana ga ya kamata a yi rangwame, zamani ya canza, ana buƙatar a samu wato ma'aikata waɗanda za su yi aiki su ba da abin nan product ya zama akwai shi da yawa, don haka ka rage yawan azumi, kamar yadda wani shugaba, tsohon shugaban Tunisia Bouteflika abin nan a Bourguiba ya taɓa faɗa, ya taɓa cewa shi yana ganin azumin nan da ake yi shi yake kawo ƙasarsa ba ta fitar da wato abubuwan amfani da yawa, ma'aikatu masana'antu ba aiki sosai, don haka shi yana ganin ko dai a rage kwanakin azumin ko ko a rage lokacin azumin. To shi ne aka yi ta rigima da shi, ƙarshe dai ma aka ce kai wannan mutum ba taɓaɓɓe ne, aka shirye shi. To saboda ka rage wani abu addini daidai yake da ƙara addini, ƙarawa daidai take da ragewa, yadda bai halatta ka cire wani abu ba yana cikin addini ka ce ka cire shi, kai yanzu ba ka ɗaukarsa addini ne, to haka nan ka ƙaro wani abu sabo shi ma yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana, ce wa la tatghaw, kada ku ƙetare iyaka, innahu bima ta'maluna basir, Allah yana ganin duk abin da kuke yi. Allah ce wa la tarkanu ila allazina zalamu, kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci ta hanyar almundaha, ta hanyar mudahana, ku ce ku ɗanyi nasu kaɗan, su ɗanyi naku kaɗan, irin yadda Allah ya ce waddu law tudhinu fayudhinun, kafirai sun so annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗanyi sauko ƙasa, su ma su ɗanyo sama kaɗan a haɗu a tsakiya. Allah ya ce a'a, ba zai yiwu ba, wai ya ɗan yayi bautarsu shekara ɗaya, su ma su yi tashi shekara ɗaya, kaga an yi raba daidai, an haɗu a tsakiya, ce law waddu law tudhinu fayudhinun, to shi ne Allah yake cewa kada ka karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kansu. Wasu malamai suka ce ar-rukun ana nufin ash-shirk, ma'ana wala tarkanu ila allazina zalamu ay bi-shirk, kada ka yarda da shirkarsu, ka ce kai ma za ka ɗan taɓa shirkar domin a samu zaman lafiya, kada ka yarda da wannan. Wasu malamai suka ce ma'anar salatar zau an a'malihim, kada ku taɓa yarda da ayyukansu, ku ji cewa aikin da suke yi dinan daidai ne, a'a ko da ba za ku iya kawar da aikin da suke yi ba, ku riƙa jin a ranku cewa ɓanna suke yi, wanda duk yake zalunci ka ji cewa a zalimi ne, ko da ba za ka iya hana shi zaluncin ba, amma kada ka riƙa ɗaukar daidai yake yi, kamar yadda wasu da dama daga cikin mutane idan wani ɗan siyasa ya samu muƙami yana satar kuɗi, sai a ce kai wani yana samun alheri, kaga ɓarna yake yi amma wani yana cewa wai alheri, kai wani yana samun alheri, to wannan bai dace ba, ko da ba za ka iya hana shi wannan taɓargazar da yake yi ba da sama da faɗi da yake dukiyar jama'a, to kada ka ji ka gamsu ka yarda da abin da yake yi. Wasu malamai suka ce ma'anar ta la tasta'inu bizzalama fatakunu ka'annakum qad raditum bi'amalihi, kada wani abu ya same ka ka tafi neman taimako gurin azzalimi mugu macuci, ka ce taimake ka domin kamar ka yarda abin da yake yi daidai ne. to idan wannan wato ita wannan ukubar da Allah ya ce fatamassakumun nar sai wuta ta shafe ku shi fa wanda ya karkata din ake magana akan sa cewa in yayi wannan karkatar wuta za ta shafe shi ina ga shi azzalimi idan shi mai karkatar wanda ba shine mai zalincin ba ana yi dai yana jin dadi kamar da wani yake cewa shi siyasar da jeje nan dadin ta yake ji ta masa daidai to kaga anan wato abin da yake yi din nan ake ta kokarin samun gyara shi yana jin dadin sa to irin wannan koda baya samun komai ba a tabargazar da shi yana da kamasho na azaba domin Allah ya ce fatamassakumun nar to ina ga wanda shine yake sama da fadi din shi yasa al-muwaffaq ibn qudama ya taba zuwa yana ana sallah aka karanta wannan ayar limami ya karanta wannan ayar sai fadi su ma lafiya lafiya yace to idan wanda ya karkata ma an ce fatamassakumun nar wa malakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun wanda ya karkatan ake ma wannan gargadi ake ma wannan narkon azabar yace to ina ga shi azzalimin kansa shi kuma Allah ya ce fatamassakumun nar sai wuta ta shafe ku wa malakum min dunillahi min awliya kuma ba ku da majibintan da za su bincinci al'amarin ku ba Allah ba thumma la tunsarun sannan kuma ba za a taimaka muku ba duk abin da kuka sa hannu a ciki ba zai albarka ba ubangiji ba zai kalle shi da idan rahama ba ba zai sanya masa albarka ba don haka ba za ku yi nasara ba wannan fa duk narko ne ga waɗanda suka karkata zuwa ga azzaliman ba su azzaliman ba don haka sai ka kiyasta su azzaliman ya nasu zai kasance Allah ya ce wa aqimus salata
wa aqimus salata tarafan nahari wa ghulafan minal layl innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin
Allah ya ce wa aqimus salata tarafan nahari wa zulafan minal layl kuma ka tsayar da sallah a gefen rana wa zulafan minal layli da kuma cikin dare innal hasanatu yuzhibna sayiat lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana zalika dhikra lidh-dhakirin wannan wa'azi ne ga masu wa'azantuwa Allah ya ce wa aqimis salata tarafayn nahari gefai guda biyu na yini wasu malamai suka ce ana nufin tarafayn nahari as-subh wal maghrib asuba gefe na farko kenan maghriba kuma shine gefe na ƙarshe wasu suka ce ana nufin as-subh wal asr asubahi da al-asr sune tarafayn nahar wasu kuma suka ce ana nufin as-subh ita ce tarafayn nahar taraf al-awwal min an-nahar sannan kuma a zahar da la'asar su ne tarafai al'akhiri minan nahar gefe na ƙarshe na yini wa zulafan minan layli da kuma cikin dare da dama daga cikin malamai suka ce ana nufin sallar isha'i wa zulafan minan layli ana nufin sallar isha'i wasu kuma suka ce ana nufin sallar magriba da ta isha'i saboda haka wannan aya ta kunshi sallolin guda biyar din gaba daya tarafayn nahar ta kunshi sallar asubahi da azhar da al'asr zulafan min al-layli ta kunshi sallar isha'i ta kunshi sallar maghriba da isha'i kaga ta kunshi duka salloli guda biyar Allah ce ka tsayar da salloli guda biyar sune ma'anar tarafayn nahari wa zulafan min al-layli innal hasanatu yuzhibna as-sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka ma'ana aikata alkhairi yana kawar da zunubi wanda ya riga ya gabata ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Amirul Mu'minin Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ya sa an kawo masa ruwan alwala da ya zauna yayi alwala kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallama yayi alwala suka gani sannan sai ya ce haka naga manzo sallallahu alaihi wasallam yana alwala sannan kuma manzo ya ce man tawadda'a wudu'i hadha thumma salla raka'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda yayi irin wannan alwalattawa sannan ya sallaci raka'a biyu ba tare da yayi wasu wasi ba to an gafarta masa abin da ya gabata na laifin sa anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna aikin alkhairi na kawar da aikin sharri ayyukan alkhairi suna kawar da zunubai wanda yayi alwala yayi sallah raka'a biyu wannan raka'a guda biyu ana kiranta sunnatul wudu sunna ne idan kayi alwala koda kuwa ba lokacin sallar farilla bane kai nafila raka'a biyu annabi yace in kai wannan nafilar raka'a biyu an gafarta maka abin da ya gabata na laifinka ya tabbata a cikin sahihaini bukhari da muslim hadisin abu hurairata Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wasallam yace ara'aytum law anna bi babi ahadikum nahran ghamran yaghtasilu fihi kull yawmin khams marrat hal yubqi min daranihi shay'a qalu la ya rasulullah qala kadhalika as-salawat al-khams yamhu Allahu bihinna adh-dhunuba wal-khataaya manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa sahabbansa ku gaya mun da a ce kowane dayan ku a kofar gidansa akwai wani tafki cike da ruwa da kullun idan ya fito zai fada cikin wannan tafkin yayi wanka har sau biyar a yini shin kuna tsammanin akwai abin da zai yi saura na datti a jikinsa sahabbai suka ce ko kusa ya rasulullah in dai har zai yi haka kullun yayi wanka sau biyar ba yadda za a yi jikinsa ya zama da datti annabi ya ce to haka nan salloli din nan biyar suke Allah yana shafe zunubai da kurakurai a dalilinsu salloli guda biyar haka nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin muslim hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce salloli biyar da juma'a zuwa juma'a da ramadan zuwa ramadan dukkaninsu suna kankare laifukan da ke tsakaninsu matukar dai an nisanci manya-manyan laifuka kaba'ira in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in har kun nisanci manya-manyan laifukan da aka hana ku to kananan laifukan kuma ubangiji sai ya kankare muku anan malamai sun yi maganganu guda biyu akwai masu cewa kananan laifuffuka Allah yake kankarewa banda manya in ka nisanci babban laifi to Allah sai ya kankare maka karamin laifi wasu kuma malaman irin Ibn Taymiyyah yace duk zunubi ma Allah na iya kankare shi da aikin alkhairi duk zunubi hatta manyan idan za ka yi aikin alkhairi din na iya sabbaba ubangiji ya kankare maka zunubinka domin ga wanda ya je aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawma waladathu ummu wanda zai je haji ba tare da yayi shakiyanci ba bai adare fasikanci ba ba tare da yayi abin nan batsa ba annabi ya ce zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi akwai wanda ake haifarsa da zunubi kaba'ira a ce an shafe kananan an bar manyan kuma a ce kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi shi yasa a hadisin Abu Zar manzo Allah ya ce wa in zana wa in saraka ba haka manzo Allah ya ce ba hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa hadisi ne a cikin sahihaini anna rajulan asaba min imra'atin qubla wani mutum ya ga matar da ba tashi ba kawai sai ya kama ta ya sumbance ta sai kuma abin ya dame shi shedan ya zuga shi yayi kuma daga baya zo yana damuwa فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره يزو يا غاوا منزو صلى الله عليه وسلم تي غا ابين دا فيا فارو يا رسول الله ان اكوي ما وني حدي ني اي من حدي كاي ناي ليفي كاغا زوچيه صحابي ا ترككي شي سي منزا الله صلى الله عليه وسلم ياي شرو دغ نان سي ايا تا سوكا واقيم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين sai wani mutum yana gurin sai ya ce ya rasulullah ali hadha wannan tashi ce shi kadai in mun yi laifi mu ko mun yi sallar da kai ba za a warware mana ba za a kankare mana laifin ba sai manzo Allah ya ce li jami'i ummati kullihim duk al'ummata suna da wannan garabasar Abdullahi dan Mas'ud har ila yau a wata ruwayar yana cewa ja'a rajulun ila rasulullah fa qala ya rasulullah inni wajadtu imra'atan fi bustanin fa fa'altu biha kull shay'in غير أني لم أجامعها قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك فافعل بي ما شئت وانا متن يزو يسامو منزو صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ناها لدى وتماتا أغونا أجدن غونا دك أبن دانا مجي كيدا متناي دا إتسيدي بنتارا دا إتبا نالون غميتا ناسم باچيتا ناشا بيتا دك أبن دا كسان دانا مجي زي ومتدين يجدادي چناي متا amma ban tara da ita ba don haka ya rasulullah ayi min abin da duk aka ga ya dace ayi min ni dai mai laifi ne sahabbai na zaune shi kuma ko a jikin sa falam yaqul rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce da shi komai ba mutumin sai ya tafi sai sayyidina umar yake cewa لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه الله يا masa sitira abin da yayi a cikin gona shi kadai daga shi sai matar nan kuma yanzu zai zo na tona wa kansa asiri fa atba'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu thumma qala sai manzo Allah ya daga kai ya kallo shi ga can ya kama hanya ya tafi sai manzo Allah ya ce rudduhu alayya ku dawo min da shi farudduhu alayhi sai suka dawo da shi sai ya karanta masa wannan aya wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin sai mu'azu ibn jabal aw tarwayar shi umar ibn al-khattab ya rasulullahi alahu wahdahu am lin-nas kaffa shi kadai ke da wannan tagomashin da wannan garabasar koko kowa da kowa ma sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ballin nasi kaffa kowa da kowa ma wannan shi zai nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga alda talikai ka kaddara cikin mu ne wani yazo ya faɗi irin wannan yazo irin ana tafsiri haka ya tsaya ce a karba kalla naga wata mata wallahi da hijabi amma na rungume ta akar bakalla me hukunci na ai kafin ya gama magana wani ya cakumo shi ta baya ya kwada masa mali ce kaga dan iska haka kawai matar mutane dan iskan nan kun yawa a gari ba za a bari ya kare magana ba kuma dan rashin kunya ka zo kana gaya mana to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita sha'anin sa a wata ruwaya ta abi umamata al-bahili sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci an kiran sallah sai aka yi sallah ana yin sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamo hannun mutumin nan yace tare muka yi sallah da kai yace na'am tare muka yi yace innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at ayyukan kwarai suna kawar da munanan ayyuka shi yasa wanda zai yi laifi ba a yanke masa hukunci da cewa dan wuta ne kat ba haka aqida ahlus sunna take ba haka take ba a yanke hukunci kat ga wanda zai laifi a ce kai dan wuta ne wannan domin dalilai da dama daga ciki akwai irin wannan tayo yana da alhasanatul mahiyat yana da kyawawan ayyukan da za su share masa wannan laifin da ya yi kai baka san su ba ta yana da dododon ayyukan alkhairi yana qiyamul layli yana ciyar da marayu yana taimaka miskina yana kaza kai baka san da wannan ba kai dai ka ga laifin ne sai kawai ka ce dan wuta ne a'a ta yayi wata tuba da baka sani ba ta yi Allah ya jarrabe shi cikin dukiyarsa ko lafiyarsa a dalilin wannan jarraba ubangiji ya kankare masa laifinsa don haka wannan mutum annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nuna cewa sallar da yayi ubangiji ya kankare masa wannan laifi kaga wannan ko dai kace rungumar mace da mutum ba tashi ba da sun ba kananan laifuka ne karamin laifi ne ko kace babba ne in kace babba ne kaga kenan innal hasanati yuzhibna sayiat kasancewar an ambaci farillai aka ce idan an nisanci kaba'ira suna warwa suna kankare laifuka baya nuna cewa manyan laifukan su kuma ayyukan hasanat ba za su kankare su ba wannan shine abin da ibnu taymiya yake fada a cikin littafin safatawa ba ma da su za a yi masa ciko ba da a ce mutun zai yi sakaci da ayyukan wajibai a nan duniya kamar sallah ko azumi ya samu ya yi sakaci amma kuma yana da nafilfulu in yaje lahira da me za a yi masa ciko da nafilfulu din ashe kaga nafilfulu din nan suna iya taimakawa mutun idan har barin sallah da gangan kabira ce kuma aka ce wannan kabira din a ranar gobe kiyama za a iya cika gurbinta da nafilfulu domin za a zo da mutun a fara yi masa hisabi akan sallarsa yayin da aka ga ta cika shi kenan in bata cika ba a ce a duba yana da tadawui ba haka yazo a cikin hadisi ba ashe kaga barin sallah din duk da kabira ce daga cikin kaba'ir sauran ayyukan da'a ayyukan tadawui na iya taimakawa ubangiji da rahamarsa da gafararsa da sitirarsa yayi wa mutun langwame ya yafe masa abin da ya Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu gamdakatar wa sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
Ah, I get that.